إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيار غوتان المحرم هجرار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديد تريه ديد تلاتين دتارا وانده يدي ديد عشرين دا شيد غوتان ترا شكرة دبو بيود شاببون ومن شي غبا دكاراتو دموكي غبا تروا اوانا مسلاتي مي البركة مسلاتي عمار بن ياسر وانده يكي تكون اوبور حوصاوا اتكين برنن كانو muna karanta littafin nan na Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wallafar babban malami Sheikh Uthman Dan Podio rahimahullah wannan kuma shine darasin mu na 22 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na 8 sannan muka shiga cikin babi na 9 inda lokaci ya cin mana babi na 8 da mun yi shi ne wato babin yana magana ne akan taimama inda muka ji yanda ya kamata ainihin wato ai taimama da kuma dalilan da suke sa ai taimama a sunna kamar yanda al'adar malamin take gudana a wannan littafi ya kan fara kawo abubuwan da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma sai yayi tsokaci da bayani akan abubuwan da kuma koda an ga mutane suna yi koda sun yi kama da addini to ya saba da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka a karan farko mala ya kawo mana hadisi guda ainihin wato guda biyu akwai hadisin Ammar bin Yasir da kuma hadisin ainihin wato Abdullahi bin Amr bin al-As akwai hadisi na uku hadisin Imran bin Husayn wanda dukkan waɗannan hadisan suna magana ne akan taimama kuma a inda malam yayi mana bayani game da dalilan da suke sa ayi taimama din ita kanta na daga ciki shine rashin samun ruwa idan aka rasa samun ruwan da za a yi alwala to wannan yakan ba wa mutum dama yayi taimama ko kuma ya zamanto akwai ruwan amma babu ikon da za a yi amfani da shi wanda ana ganin idan aka ce za a yi amfani da ruwan zai iya sababa wa mutum mutuwa ko zai iya jawo masa kishirwa mai tsanani ko zai sababa masa rashin lafiya ko kuma dama ba shi da lafiyar rashin lafiyar za ta iya karuwa ko kuma ya sababa jinkirin warkewar rashin lafiyar waɗannan duk dalilai ne da za su iya ba wa mutum dama ya taimama a shari'ance sannan idan wa'annan uzurrukan suka bujiro to yaya za a yi taimamar nan ma cikin hadisan da muka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda za a yi taimama ta inda za a buga hannaye guda biyu a ƙasa a shafi fuska da hannaye to bayan malam ya gama wannan bayanin sai kuma ya kawo ƴan bayanai akan abubuwan da kuma mutane suke aikatawa na bid'a daga ciki shine kallafa wa kai yin alwalar tare da cewa akwai uzurin da zai sa a yi taimama mutum yana da uzuri a shari'ance da shari'a ta bashi dama yayi taimama amma saboda takallufanci da kallafawa kai da tsora kai wahala shi kuma ya tsaya kai da fata cewa sai yayi alwala malai ce wannan ko shakka babu tunda addinin musulunci ya gino akan sauki to wannan bid'a ne a cikin addini mutun ya dauki ainihin wato bangare na tsanani bayan akwai sauki daga ciki shine bid'a ta biyu shine mutumin da janaba ta same shi kuma bai samu ruwa ba ya kiyinta mama ya tsaya jiran sai ya samu ruwa yayi wanka sannan yayi sallah wanda hakan ya jawo har lokacin sallah ya fita wannan shi ma abinda mutum ya aikata ba daidai bane ya aikata bid'a haka kuma yana daga cikin abinda malam ya kawo na misalin bid'a a babun taimama shine mutum kuma yayi taimama babu larura mutum ga ruwan alwala kuma lafiyar sa kalau amma yayi taimama na farko dai in yayi haka sallar sa bace ba sannan kuma ya aikata bid'a domin ya aikata kishiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan a takaice kenan a babi na takwas a babi na tara kuma malam yayi mana bayani akan jinin haida jinin istihaba da kuma jinin nifasi wanda shi jinin haida din nan wani jini ne na al'ada na dabi'a wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara wa yaya mata da yin sa lokacin da suka kai munzalin yi wanda wannan jini yana dauke da hukunce-hukunce masu yawa sannan jini ne wanda su mata sun kasu kashi-kashi a kansa akwai waɗanda suke sababbin shiga ne a cikin sa akwai waɗanda sun riga sun dade suna yi akwai waɗanda kuma sun dade suna yi amma akwai ƴan matsaloli da suke fuskanta a cikin jinin ko dai ta hanyar yi musu wasa da jinin yake yi ko kuma ta hanyar jinkirtawa maimakon da yana ainihin wato zuwa da wuri amma ya zamanto yayi jinkiri baya zuwa da wuri ko kuma da yana zuwa farkon wata ya koma tsakiya ko daga tsakiya ya koma karshen wata da sauran abubuwa wanda su mata duk sun san hakan takan faru ga wasu daga cikin su sannan shi jini ne wanda an yi masa ainihin wato wato malamai sun yi bayanai game da lokacin fara shi duk da cewa babu wani nassi ingantacce da ya tabbatar da cewa daga shekara kaza mata suke fara jinin al'ada amma sai dai al'aghlab wato abinda ya fi rinjaye mafi yawan lokuta akan samu wasu dai daga shekara 12 kamar yadda Sheikh Saleh Uthaymeen ya kawo a cikin littafinsa wata risala da ya yi akan jini ya kawo wannan kaulin na malamai sannan yawanci shekara baya wuce shekara 50 kuma mata sukan bari amma ba nassi bane wannan tajriba ce da yau da kullun da haka ana iya samun wata bata kai shekara 12 ba ta fara jinin al'ada kamar yadda ana iya samun kuma wata ta wuce shekara 50 din tana jinin al'ada da haka jini ne wanda yake zuwa wa mata na al'ada kuma yana da kala yana da yanayi duk da yawanci mata ana karantar da su sun sani sannan jini ne wanda yana da ainihin wato kwanaki da yake zuwa wanda in kwanakin suka wuce mace za ta yi wanka kuma ta ci gaba da ibada kamar yadda ta saba sai kuma jini na biyu jinin istihaba shi kuma jinin istihaba wani jini ne shi ma wanda yake kalarsa daban yanayinsa daban kuma jini ne wanda yake zuwa daidai lokacin da mace ba al'ada take ba ba kuma jinin haihuwa take yi ba ma'ana lokacin da mace ta zamanto ba jinin haila take ba wa'adin da malamai suka ce yanzu misali a ce kwana 29 a cikin wata ko 29 ko da 8 cikin kwanakin wata ga baki ɗaya mace jini yana zo mata ko shakka babu malamai sun ce wannan ba jinin haila bane ga baki ɗayansa ko kuma a ce mace gaba ɗaya tsawon shekara guda ba ranar da bata jini wannan ba jinin al'ada bane domin yawanci yakan zo adadin wasu kwanaki kuma ya ɗauke adadin wasu kwanaki don ya ba mace dama ta ci gaba da ibada to in ya zamanto ya mamaye mafi yawan kwanakinta na wata to anan malamai suka yi maganganu ga wadda tana iya bambance tsakanin wancan jinin haila da wannan jinin istihaza ita tana samun kanta cikin sauki domin da ta ga wancan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce damun aswad yu'rab wa ya'rif ma'ana jinin haila jini ne wanda yake yana da duhu kamar an dafa soɓa rodo yana da duhu su mata sun san shi ko kuma ya'rif yana da karni-karni haka wanda shi kuma jinin istihaba saɓanin haka kaga kenan jinin istihaza shi kuma suka ce ja ne ba mai duhu ba to wata za ka ga za ta iya bambancewa in ta ga wannan ta ce jinin haila ne in ta ga wannan kuma ta san ba shi ba ne
to shi jinin istihada ma'ana idan kwanakin da ya kamata a ce jinin al'adar mace ya tsaya in yake tsayawa ya wuce wanda malamai suka yi bayani to yanzu ta bar jinin haila ta koma istihada haka zalika kuma a jinin ta na biki ma'ana jinin haihuwa shi ma akwai iya abin da shari'a ta iyakance kamar yanda hadisin ummu hadiya ya bayani cewa kwana 40 ne to in ya wuce kwana 40 kage kenan mace tana iya barin wannan mataki na jinin haihuwa ta kuma shiga wani sabon hukunci daban na jinin istihada shi kuma jinin istihada nan baya hana dukkan abinda jinin haila ko jinin haihuwa yake hana ma'ana mace dan tana jinin istihada ba za ta daina sallah ba ba za ta daina azumi ba ba za ta daina dukkan abubuwan da ainihin aka hana mai jinin haila ce ba shi kuma jinin biki jini ne wanda shi ma da shi kuma jini ne wanda yake sababin zuwan sa shine haihuwa da kaga shi dama wazi magana safili take dama jini ne na haihuwa in ba haihuwa mace ba za ta yi shi ba in kuma mace ta haihu za ta samu yin sa ya danganta shi ma wata ta dade tana yi wata kuma adadin wasu kwanaki ya dauke to wannan shine abinda malam ya karantar da mu ko kuma yake mana bayani akai na jinin haila istihada da kuma jinin ainihin wato biki wa karkashin wannan babin malam ya ce lalle mace ta yi iya bakin kokari ta ijtihadi wajen kokarin yin aiki da abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin abin da yake wajaba a kansu na hukunce hukunce idan suna cikin wannan yanayi na waɗannan jina ne sannan shi kansa miji yayi iya bakin kokarin sa wajen kokarin neman ilimi da kuma sanin irin abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na idan matarsa tana cikin jinin al'ada ko jinin biki ko wani haka ya san shi ma akwai wasu hukunce hukunce da suke kansa da ya kamata a ce ya sani domin in ya sani to wannan zai sa ba za a fada cikin wani haramci ba da Allah madaukakin sarki ya hana to kaga kenan duk da cewa shi baya yin jinin amma akwai wasu abubuwa da suke da alaka da shi idan matarsa tana jinin kaga ba zai kusance ta bayan tana jinin al'ada kaga ba zai sake ta bayan tana jinin al'ada kuma kaga waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke ta bangaren sa ba shi halatta yana mace tana jinin al'ada mijinta ce zai kusance ta kamar yanda kuma ba shi halatta mace tana jinin al'ada mijinta ya sake ta rashin sanin haka zai iya sa mutum in ya fusata ko ya fushi a kowane irin yanayi ya ce ya saki matarsa to shi yasa malam yace shi ma namijin wajibi ne kuma ya san abin da ya wajaba a kansa dangane da idan iyalansa suna jinin al'ada na daga abin da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yayi bayani cewa idan matar mutum tana jinin al'ada ga yanda ya kamata haramun ne kuma yake ta hurumi iri kaza to kaga hukuncin din da cewa na mata ne kai tsaye amma shi ma ana son namiji ya zama yana da ilimi akan abin da yake tafiya game da jinin al'ada ko jinin biki na ainihin matarsa dan kar a samu ainihin wato kace nace ko sabanin fahimta game da abin da ya shafa haka a karkashin wannan malam ya kawo mana hadisin Imam al-Bukhari hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi huduba a ranar Idi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mata cewa su yawaita sadaka domin suna da yawa a cikin wuta kuma ya faɗi dalilin da yasa suka fi yawa a cikin wuta yace suna da yawan zagi da tsinuwa sannan kuma suna yawan butulcewa mazajensu da sauransu a ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma suna da naƙasu a addinin su suna da naƙasu ainihin a hankalin su to wata daga cikin mata ta yi tambaya menene naƙasu da suke da shi a hankali menene kuma naƙasu da suke da shi wani naƙasu suke da shi a addini Annabi sallallahu alaihi wasallam yace naƙasun da suke da shi a hankali shine shaidar namiji daya ko shaidar mace biyu na daidai da shaidar ita ce take daidai da shaidar namiji daya kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan saboda naƙasu da suke da shi a hankali shi yasa aka ce wajen shaida to a samu mata guda biyu anta billa ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra idan daya ta manta daya ta tuna mata saboda duk hankalin su zai iya karbar haka sabanin shi na namiji sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace naƙasu da kuke da shi a addini kuma shine ban ga daya daga cikin ku idan tana jinin al'ada ba ta sallah kuma ba ta azumi ba za ta dauki wasu adadin kwanaki ba ta azumi ba ta sallah wannan ai kaga naƙasu ne a cikin ainihin wato addini wannan hadisin mun yi dogon bayani a kansa a darasin da ya gabata sannan akwai hadisin ummul mu'minin Aisha wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin da wa Fatima binti Abi Hubaishin tazo ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana fama da wancan jinin na tsakiya da muka ambata bayan jinin haila da jinin nifasi akwai jinin istihaza to ita tana fama da jinin istihaza sai tazo ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tace inni la aqhum ni ko da yaushe bana samun sarki in ga jini ya dauke min wai a ce nayi wanka ina ba jini ta tare da ni tace bana samun kaina cikin haka ma'ana kaga kenan 24 hours kuma duk kwanakin sati kwanakin wata a haka take ta rayuwarta to kuma an ce jinin nan yana hana sallah shine take tambaya shin za ta bar yin sallah kenan gaba ɗaya yanzu ta zama za ta yi ga ta musulma amma ba ta sallah tun daga irin yanayin da take ciki da ko da yaushe tana cikin jini Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya bambanta yace a'a jinin ai kala kala ne akwai wanda yana hana sallah akwai wanda baya hana sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan wanda zaki ganshi dimun wada'iman yana tare da ke ba na haila bane dan haka in irin wannan kika gani wannan jini ne na larura jini ne na cuta kina iya neman magani ko ki je ki wa likita bayani kila a taimaka miki da wani abu da zai dakatar miki da wannan jinin dan ki koma dabi'a ki ta asali kamar yanda sauran mata suke ina fata an gane idan kuma jinin al'ada ki yazo miki to sai ki daina yin sallah idan gurgurdan kwanakin da kika saba yi na jinin haila ya wuce sai ki wanka ki ci gaba da sallah ki koda shi wannan jinin yana ci gaba da zuwa to anan ma malamai suka kasa matan wajen kashi uku akwai wadda tana jinin al'ada ta lafiya kalau sannan sai kuma tana jinin al'ada ta lafiya lau ha sai kuma jinin istihaza yazo yayi linkin ya hade da jinin ta na haila amma da ta san lafiya lau kila duk wata kwana biyar take da wata biyar da kwana biyar din nan ya wuce za ta ga ta samu tsarki sai wanka ta ci gaba da sallah to ana nan sai kuma ga istihaza ta zo ta jo ne ta hade da hailarta to anan kaga tana da mafuta malamai suka ce idan tana iya bambance su ta fuskar yanayi kamar yanda suna da bambance bambance to sai ta yi aiki da tamyizi ma'ana ta yi aiki da wannan bambance bambance idan kuma ba ta iya bambancewa to sai ta koma kwanakinta na asali kamar yanda wannan hadisin ya ambata misali kwana biyar take yanzu gashi ta shiga cikin wani yanayi da sai ta yi wata tana jini to yanzu abinda za ta dauka kwana biyar din nan sune kwanakin jininta na al'ada kwana 25 kuma da wannan jinin yake ci gaba da zuwa shine istihazar da ake magana shi kuma baya hana ibada akwai mace mai wannan sannan mace ta biyu suka ce akwai wadda tana al'ada ta lafiya lauda amma yanzu kuma ga istihaza ta shigo amma kuma ta manta kwana nawa take da ita da kuma wadda yarinya ce ta fara jinin al'ada kafin ta iya tantance kwana nawa ne na al'ada ta tace kuma ya hade mata da jinin istihaza kaga ita sabon shiga ce bata iya bata yi daya biyu uku ta gane cewa kwana kaza take ba da ita da kuma wadda a ta san kwanakin da take da kwana kaza ne istihaza ya shigo amma kuma yanzu da istihaza ta shigo ta manta yau kwana nawa take yi to wannan sune akwai hadisin da yazo cikin Ibn Hajar ya kawo cikin Bulughul Maram wato shine wanda aka ce tai amfani da mafi yawan wato abinnan hukuncin mata shine kwana 6 ko kwana 7 hadisin yace duk wata kawai sai ta daina sallah ta kwana 6 ko kwana 7 in ta daina sallar kwana 6 to za ta yi sallar kwana 24 idan ta daina sallar kwana 7 to za ta yi sallar kwana 23 Allah sa ana gane ma dai ba ku gane kuna ji da abubuwa ne ba su shafe mu ba kai amma yana da kyau a gane din dan kar mata ka ta tambaya kuma ya zamanto baka kasa warware mata wannan rikicin an fahimta wanda kuma wahada hula sharika lahu ne a cikin shago kaga shi ma dai zai ji ba ruwan sa amma dai akwai lokacin da kila zai zo ya ruwa dai ala ayi halin dai gaskiya wannan shine maganganun da malamai suka yi akan wannan ina fata an gane daga cikin abinda ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wato hana saduwa da mata idan suna jinin al'ada an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam menene yake halatta ga namiji dangane da matar sa tana jinin al'ada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma faukal izar abinda yake saman zani ko saman kwarjalle ko saman tiket dinta to zuwa sama wannan ya halatta mutum ya ji dadi da ita ta nan amma daga cibiyarta abinda ya kasa to nan kuma shine ake so ya tsaya ko wajibi ne ya dakata kada ya kusance ta nan gurin har sai ta yi tsarki sannan daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karkashin wannan babin shine wanda shi kuma wajibi ne maza su sani, ba a sakin mace in tana jinin haila, saki ne na bid'a kuma mutun ya aikata haram. Shi yasa dole duk yanda ka dau zafi ko ka kai transformer zafi, idan mataka kuka yi faɗa to ka saurara ka bincika mi a wani hali take. Na farko an hana ka sake ta lokacin tana jinin haila, na biyu an hana kuma miji ya sake ta ta gama jinin haila amma fa ya kusance ta, sannan kuma sai aka samu sabani ta gama jinin haila a wannan watan ya kusance ta, sai kuma aka samu sabani bayan ya kusance ta, to shi ma sai dai ya postpone ya rike sakin sai ya ta yawo da shi a jihu har sai wani watan, kuma kaga kila kafin wani watan shi ma zai auna ya gani kila ya canza shawara, shine hikimar dama. Amma wani dan takifan sai ya kura a daka sakin ma baya yin dai ko yu zai uku gaba daya, da wani malamin bai ce sai ka kura a daka kuma ka zo ka damu malamai da fatawa me ne kura a daka a saki, kuma an ce kai daya ma in ana tafiya aka dawo aka sulhunta abun da yake aka gaba dama dai a sake yin dai wala Allah a samu gyara, amma kawai mutum tashin farko sai ya kura a daka. To kaga ashe idan mutane sun kaga ashe mazaje suna da alaka da jinin al'adan mata kenan, domin an hana fadallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, haka Allah ta'ala yace ku sake su daidai lokacin da iddar su ba za ta rikirkice ba, tayi jinin haila kenan ba a kusance ta ba an sake ta. Yanzu kaga da ta sake yin wani jinin haila daya, da ta kuma yin wani biyu, da ta kuma yin wani uku, shikenan ta gama idda. An fahimta? Abdullahi dan Umar ya taba yin irin wannan sakin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fada kuma yace sayyidina Umar yaje yi umarce shi ya maida matar, wanda karkashin wannan ma malamai suka yi ta tattaunawa shin sakin yayi ko bai ba, wasu suka tafi akan saki yayi duk da cewa bai kyauta ba ya aikata bid'a amma sakin yayi, wasu kuma suka tafi akan saki bai yi ba saboda saki ne na bid'a, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, da aka matsoraci ne in gaskiya so yake ya sake ta ya batta ya biyo right channel mana, amma sai da ya bari akwai shubha akwai sabanin malamai sai ya shiga cikin nan gurin, ta yanda in ya zo wani ya ce ya ta saku zai je wajen wani ya ce bata saku ba. Ina fata an gane. To wannan dai akwai irin wannan bayanin, dan haka dai an hana mutum ya saki matarsa tana jinin haila, saboda hadisin da ya tabbata daga Abdullahi dan Umar ya taba sakin matarsa kuma aka ce ya maida ita, shine kuma dalilin saukar ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fadalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Wannan game da matsalar saki, wato in muka shiga babun nikah da talaq ila can zaka ji bayanai game da saki, zaka san lalle mutane ba a karatu, kuma yawanci aure ake tayi ba tare da ana sanin me ya kamata a sani, basic abubuwa da ya kamata mutum ya sani kafin ya aure ba. Shi yasa za a ga sake-sake sun yawa, kuma za ka dinga ji wani lokaci sakin ba bai ma kamata a ce an yi shi ba, wani dalilin ma ba dalili bane da sauransu. To kaga Allah maɗaukakin sarki ya ce na farko ba za ka saki mace ba tana jinin haila, saboda hadisin Abdullahi da Umar ba za ka sake ta ba bayan ta gama jinin hailar da kuma ka kusance ta. Kaga sharuɗa guda biyu, kuma in ka tashi saki ɗaya za ka yi, shi ne sharaɗi na uku. Sharaɗi na farko sai ka tabbatar ba ta jinin haila, in ba ta yi kuma ka tabbatar a wannan tsarkin baka kusance ta ba, sannan na uku kuma saki ɗaya za ka yi. Wasu malamai ma suka ce kai farko ma sai ka tsaya ka yi nazari ka shiga ɗaki ka kulle kai, tunda dama yanzu ba surutu kuke da ita ba, tunda an dan samu an samu jamus tsakanin ku, to ka dan shiga kai nazari sosai ka ɗauko biro da takarda ka duba alherin matan nan ka kuma duba sharrin ta. Shi mai hankali haka yake, sai kai compare and contrast, sai ka auna ka duba na tabbatar in kai mai hankali ne kaga alherin matan nan 70 cikin 100 ne, lalatar ta ne ake aka samu 30 cikin 100, wannan ko a ɗakin ko a babin jarabawa ne ta ci kuma a ta samu 70 cikin 100 nawa ne a ce. To shikenan sai kawai ka kalli ɗalibinka ya ci 70 sai ka kare shi saboda 30. Ina ganin ka gan shi ma za ka fara yi ma congratulation, ai ka yi ƙoƙari ka samu wannan 30 din ba za a kula da ita ba saboda 70 ta danne ta. To duk wanda zai saki matarsa ne yake wannan nazari. Duk lalatar ta kuma tana da kirki, tana da alheri. To in kuma ka duba kaga kai wannan matar a gaskiyar magana ka a babin adalci ba kai san zuciya ba. Ba kuma dokin zuciya ka ba kuma tare da shine 70 alherin nata da wuya zai kai 30 din. To kaga matakin farko ke. To yanzu ka gano cewa sharrin ta yafi alherin ta yawa. Rashin zaman ka da ita yafi ku ci gaba da zama. Dukkan shawarwari da ka zauna Kano ka kai ka komo ka tabbatar da haka. Ka gano cewa ci gaba da zaman ku za ta yi ba za a samu fahimta ba yanda ya kamata. Kuma in kace lalle sai ka daure ka ci gaba da zama da ita zaka samu haifa transformer ba ma haifa tension. To yanzu anan ka samu mataki na farko. Mataki na biyu to shine sai ka kuma bincika a wani yanayi take. Kana dubawa ko kuma kana bincika sai ka fahimci jinin al'ada take. An samu miss call. Yanzu receiving call sai wani wata kuma. Ko kuma sai ka jira ta kai ta gama. In ka jira ta gama to sannan Allah madaukakin sarki riya ma ya ce وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف كاجي yanda yake saki sannan zaka sake ta tunda da mutunci ka auro ta to a mutunci zaka sake ta kuma ma akwai mutu'atut talaq akwai wani ihsani da aka ce kai mata bayan ka sake ta sannan ita wannan ayar cikin suratul talaq Allah ya ce kuma gidanka za ta yi idda kaga sharuɗa guda nawa. Na farko ka gama nazari a Arabu yafi. Na biyu ka tabbatar ba ta jinin al'ada. Na uku kuma ka tabbatar a wannan tsarkin baka kusance ta ba. Na hudu saki daya zaka yi ba ƙura a daka. Shi sa yawanci waɗanda suke ƙura a daka kuma sai Allah ya jarabce su. Su dinga neman fatawa in wannan yace a'a hatta tanki ha zaujan gairahu to ai kuma an ce malamai sun yi sabani zai tafi wajen wani malami ya dinga damuwa ya buga wannan algafata malam wallahi raina ne ya baci to an taba saki dawa rayo ka taba ganin mutun yana shan shayi yana cin kilishi ya saki matan sa na fata an gane saboda haka bayan mutun yayi haka sannan sai ya saki dai tak saboda gudun da na sani din sannan kuma duk da haka Allah ta'ala ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna gidan za ta idda. An fahimta za ta yi idda sai in ta gama ba a samu daidaito ba shi kenan sai ta kwashe kayan ta tafi gida. Wannan shi ne saki na sunna. To bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da wannan hukuncin sannan sai kuma ya dawo kan su matan ya ce idan mace ta samu tsarki saboda ta samu cikakkiyar tsafta kar a samu rashin fahimta tsakaninta da abokin zamanta. Domin tunda jini ne ta yi shi na adadin wani kwanaki kuma jinin nan kowa ya san kazanta ne ba tsafta ba ne. Allah ta'ala ma ya kira shi cuta ya tsalu na ka anil mahidi kul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahidi. To kuma addinin musulunci addinin tsafta ne. To shi yasa sai aka ce bayan ta yi wanka ta tsaftace jikinta ta tsaftace gurin da jinin yake fita to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kawo wani abu da zai sake samar da yanayi mai kyau a jikin nata. Sai ya ce tayi amfani da auduga ko wani kyalle mai taushi mai tsafta sai ta dangwali turare almiski ko waninsa sai ta dan dinga gogawa a jikin inda ta san jinin ya taba sannan ta dauki auduga ta dan samu almiski ta dan goga ta dan sa a cikin ainihin gurin da jinin yake zuba zuwa wani dan lokaci ta fitar haka har sau biyu ko sau uku gurgudan yanda bukata ta kama. Wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata su yi domin a samu cikakkiyar tsafta kuma a samu koda akwai yan wasu kwayoyin cututtuka da za a samu ainihin wato wannan ya taimaka wajen mutuwar su. To wannan kusan duk karatun mun yi shi a satin da ya wuce zamu dora daga inda muka tsaya. Wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam mimma 'ala an-nisa man uwati'a al-farji wal-istimta' بما تحت الإزار أيام الحيض وجوبا شيخ عثمان دمبوجيو الله يمسى رحمه
yace yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga irin abin da yake wajaba akan mata man'u wadil farji an hana asadu da su ta ta gaban su walittimta an hana kuma mutun yace zai ji dadi da matarsa bima ta hatal izar da abin da yake karkashin skirt dinta ko karkashin zaninta ayyamal haidi a daidai kwanakin da suke jinin haila wujuban wannan kuma wajibi ne li hadith abi daud sabida hadithin abi daud annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an tambaye shi amma yahillu lirajul game da abin da yake halatta ga miji min imra'atihi ga matarsa wa hiya ha'idun idan tana haila fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma fawqal izar abin da yake saman zani abin da yake saman kwarjallanta abin da yake saman ainihin wato abin da ta sa daga cibiyar ta zuwa sama wannan hadithin hadisi ne wanda yake Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadithin wato hadisai ne guda biyu akwai wanda aka ruwaito daga Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam inda tace manzo Allah ya kasance yana rungumarta ko yana rungumar wata daga cikin matansa tana haila idan in ya kasance a jikinta akwai kwarjalle ko sikad wanda yake daidai ila ansafil fakhizain zuwa ainihin wato rabin cinya ta aurukub aurukubatain ko kuma rabin gwiwoyinta wanda wannan ta kare al'aurata da shi to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji dadi da ita da ragowar jikin nata akwai hadithin da Aisha radiyallahu anha inda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan umarci ɗaya daga cikin matansa idan tana haila yace ta daura zani sannan kuma ya kwanta tare da ita ko kuma wani lokaci tace ya rungume ta akwai kuma hadisin Maimuna bintul Harith ita ma dai matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin a cikin kitab al-Tahara babu mubasharatul haid Imam Muslim shi ma ya ruwaito shi da kuma Imam an-Nasa'i duk sun ruwaito wannan hadisin da haka kaji inda yake halatta ga namiji lokacin da matarsa tana jinin al'ada wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam mimma 'ala al-azwaj wujuban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da yake wajaba su kuma akan mazaje idan matansu suna jinin haila man uddalaki an hana miji ya saki matarsa ayyamal haidi a lokacin da take jinin haila lima sahha saboda abin da ya tabbata annabi na umar abdullahi dan umar radiyallahu anhuma lamma dallaka imra'atahu lokacin da ya saki matarsa haidan tana haila amarahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bin raj'ati da ya maida ita wa huwa sababu nuzuli ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihin malai yace wannan kuma shine dalilin saukar wannan aya ta ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihin ya kai wannan annabi idan za ku saki mata to ku sake su a daidai lokacin lissafin iddar su zai tafi daidai wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari a cikin sahihin littafin sa cikin kitab al-talaq ya kawo shi riwayar Abdullahi dan Umar Imam Muslim shi ma cikin sahihin littafin sa cikin kitab al-haid babu tarimi talaqil haid bi ghairi ridaha wa annahu law khalafa waqa al-talaq wa yu'maru bi raj'atiha shi kuma a gargashin wannan ya kawo wannan hadisin shi ma ka hadisin Abdullahi dan Umar wannan duk kaga abin da nayi bayani kenan dazu wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan aya tana cikin suratul talaq aya ta 1 wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam mimma 'ala an-nisa nadaban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da yake kan mata amma mustahabbi ne ba a danki tsa'il haidi bayan daukewa jinin haila akhzu kulli wahidatin minhunna kowace ɗaya daga cikin su ta dauki qutunan audiga aw ghayruhu ko wani audiga fataj'alu alayhi shay'an tadan sanyawa wannan audigar ko wannan kyallan wani abu min al-miski na turaran al-miski walau qalla komai kankanta turaran aw ghayruhu ko wani turaran al-miski min al-dibi daga cikin turarika in ta'azzara al-misku idan al-miskin ya gagara babu shi idan aka rasa al-miskin to ko wani turare ta samu sai ta amfani da shi fatursilahu bi rifkin sai ta dan tura shi a hankali wata turuku ta dan bar wannan audigar wanda ta sa mata turare a cikin jikinta hatta ta dunna har sai ta tabbatar anna ma fil mahall abinda ke gurin inda jinin ya taba ta allaka bihi ya damfaru da wannan turaren da ta sa haka za ta lasanta yi haka har sau uku ina fata an gane wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mata su yi haka wa fi sahih al-bukhari an aisha radiyallahu anha hadithi yazo cikin bukhari
daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda annamra'atan wata mata sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an gusliha min alhayd game da yaya ya kamata ta yi wankan wato wankan haila fa amaraha sai ya umarce ta kai fa ta ga tasilu yanda za ta yi wankan qala bayan yayi mata bayani sai ce khuzi firsatan min miskin wato ki dauki wani dan yanki na auduga ko wani dan gashi mai taushi wanda aka sanya masa almiski fata tsahari biha ki tsarkin da shi ma'ana ki dan goggoge gurin da jinin ya taba dan ki samu cikakken tsafta qalat sai wannan baiwar Allah tace kaifa kaman yaya bata fahimta ba qala subhanallah manzo Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah kina mace ai miki wannan bayanin kuma ki kasa daukan haske an ce ki samu ainihin wato firsatan mu masaka ki samu wani dan auduga da ki sa mata turare ki dan yi tsarki da ita ma'ana ki dan san guggoge gurin da jinin ya taba qalat bata fa gane ba ta saki ta kaifa ni fa ban fahimta ba ya rasulullah kaman yaya qala subhanallah kuma gashi mas'ala ce mai nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ta ikon Allah tsarki ya tabbata ga Allah har yanzu baki gane ba ta tsahari bi haki tsarki mana da ita ake nufi qalat kaifa tace ni fa har yanzu ban fahimta ba baya inda zan yi amfani da ita qala subhanallahi ta tsahari biha hasu uku yace tsarki ya tabbata ga Allah ki tsarki da ita mana qalat aisha to Allah ya sa nana aisha tana gurin nana aisha tace fajtazabtuha sai na jawo ta ilayya wajena an bayyanta kaga abinda bahaushe yake cewa ciwon mace na ya mace ne to abin da ya faru kenan fajtazabtuha ilayya sai na jawo ta wajena dan jawo ta haka fa qultu sai na ce ta tabbai biha atharad dam abinda yake nufi ta tabbai biha atharad dam ki bi guraren da jinin ya taba ki bibi gurbin inda jinin ya taba ki dinga goggoga wannan wato almiskin da kika goggowa cikin auduga ina fata an gane to kaga wannan shi ma yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata su qultu wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabul hayd babu dalkil mar'ati nafsaha idza tadahara min al-hayd sai kawo wancan hadisin na ummul mu'minin Aisha Imam Muslim shi ma cikin kitabul hayd babu istihbabi isti'malil mughtasila firsatan min miskin shi ma sai kawo wancan hadisin na ummul mu'minin Aisha qultu Sheikh Uthman dan Fodio yace wa hukumun nifas hukuncin jinin biki ka hukumul hayd kaman hukuncin jinin haila ne fi kulli ma taqaddama dhikruhu cikin dukkan abinda ambatan sa ya gabata kaman yanda an hana mai jinin haila ta yi sallah ita ma mai jinin biki an hana ta ta yi sallah kaman yanda an hana ta ta yi azumi ita ma an hana ta ta yi azumi kaman yanda an hana ta ta yi dawafi a dakin Kaaba ita ma an hana ta kaman yanda an hana mijin mai haila ya kusance ta ita ma mijin mai jinin biki an hana shi ya kusance ta shine malai yake cewa wa hukumun nifas hukuncin jinin biki ka hukumul hayd hukuncin su daya da jinin haila fi kulli ma taqaddama dhikruhu cikin dukkan abinda ambatan sa ya gabata yanta bayanu dariqi sunnatul muhammadiyya fi babil hayd malai yace anan ne bayani ya cike game da wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin haila wal istihadati da jinin ainin wato istihada wan nifas da jinin biki ala sabili tanbihil uqala duk dan a fadakar da masu hankali la ala sabilil ihsa ba dan a dinga tona tona da fadan laifuffukan mutane ba al bid'u fil haidi wal istihadati wan nifas dan ka san shaydan shi fa ba inda bai shiga ba wato nan shi kuma har ababun haila kaga dai haila shi ma sai da shaydan ya shigo to sai mala yace ga wasu bid'o'i a cikin babin jinin haila da jinin istihada da kuma ainihin wato jinin biki wa amma ma ahadathu nisa amma abinda mata suka kirkira fi hadhal bab a wannan babi alladhi huwa babul hayd wanda shine babun jinin haila wal istihada da istihada wan nifas da jinin biki min al bid'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan fa min zalika ga wasu daga ciki malai yace na daga cikin wannan bid'o'in as-sawmu yin azumi fi ayyamil hayd a lokacin da mace take haila
wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an, wannan bid'a ce kuma bid'ar ma a bar haramtawa, malamai sun yi ijma'i akan haka. Mace tana jinin haila kuma ta dauki azumi, an bayyana. Wa fil madkhal, yazo a cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj, minan nisa'i, yace daga cikin mata, man yasumu, akwai waɗanda suke yin azumi fil haidi suna jinin haila, wa taqadhihi ba'dahu, kaga wahala kenan, kuma ta rama wannan azumin bayan azumin wato daga baya bayan ta jinin haila ya dauke, bayan azumi kuma ta rama. Wato ka san shi ita mas'alar bid'a haka take, kamar yadda na sha gaya mana malamai suke bada misali, kamar mutumin da zai yi tafiya ne yayi guzuri da yashi ga nauyi, kuma yashi la yusmin wa la yughni min ju'i, ga kayan nauyi mutum ya dauka, za a yi tafiya, wannan ya sai buredi ya sa a cikin jakarsa, wannan ya sai ainihin wato an yi masa abinci takeaway ya tafi da shi, wannan ya an yi masa dan cincin dinsa da kaza ya tafi da shi, kai kuma kawai sai ka samu wani rairayi irin yashin nan mai taushi mai laushi, kawai kai cika jakarka da shi. Abi da haka sai da aka yi tafiya an yi nisa, aka ce a yada zango a yi sallah guri kaza a ci abinci. Lokacin da aka yada zango, wannan ya jawo ledarsa sai ya ɗauko biredi, wannan ya jawo jakarsa sai ya fito da kek ɗin da matarsa ta yi mai, wannan ya jawo ledarsa sai ya fito da miya da shinkafa da matarsa ta yi masa, mai yashi shi kuma ya zai yi? Na'am, shi dai yashi la yusmin wa la yughni min ju'i, kaga ga kayan nauyi yayi na yashi, sannan kuma ga yashi baya magani. To wannan shine ma'abocin bid'a. Yanzu in ba wannan, in ba irin wannan misalin ba, ya zaki dauki azumi kira jinin haila, kuma kin san azumin bai ba, kuma daga baya kuma ki rama wannan azumin? Ina ba ta gane. Wa fa'ilatu zalika athimatun fi sawmiha, to ba wai wahalar da ta sha ta yi azumi tana jinin haila ba ma, a'a, wanda ta aikata haka athimatun, mai sabo ce, ta saba wa Allah fi sawmiha fil haid, game da azumi da ta yi tana haila. Musadifatun lil haqqi fil qada'i, musadiqatun lil haqqi fil qada'i ba'dahu, amma ta yi gaskiya da ta rama azumin bayan, da ta rama wannan azumin bayan jinin haila, bayan watan Ramadan da ta zo ta rama azumin wannan ta yi daidai a nan gurin, shi ake bukata kuma ta yi. Amma wancan azumin da ta yi lokacin tana jinin haila, wannan kuma ta saba wa Allah, ta saba wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minhunna man yubdiru fil haid, daga cikin mata, man yubdiru fil haid, akwai wadda ba azumin take ba, shine man yufdiru, wanda ita kuma bata azumin fil haidi, a cikin lokacin da ake, lokacin da take haila, walakin, sai dai kuma tujawwi'u nafsaha, sai ta yunwatar da kanta, sai ta wuni bata ci ba. An yi magana, wallahi tallahi ni sai in dinga jin wani bambara kwai, duk kowa yana azumi, ni ina cin abinci, oho miki. Shine zamanin ce tujawwi'u nafsaha, ita ta yadda ba azumin take ba, amma ta kita ci abinci, ba cinya ba, an fahimta, ta yadda ba azumi take ba, amma kuma ba za ta ci abinci ba, ta wuni da kishirwa, ta wuni da yunwa, ta ce jinta take wani bambara kwai in tana cin abinci da rana. A lokacin cin abinci da rana shine bin Allah a wajenta, an fahimta, ta ci abinci, ta sha ruwa, ta yi gyatsa, ta yi hani'an, a daidai wannan lokacin shine bin Allah a wajenta. Duk wani abu da za ta yi sabanin haka, to kuma ta saba wa Allah. Kamar yadda kaga kai kuma mai lafiya, lafiya ba uzuri, kaga cin abinci kaga kai shine saban Allah a wajenka. Fatabduru ala tamratin wa nahwiha, ko kuma ga ta dan bata yi azumin ba, amma sai ta kanci dabino wa nahwiha da makamancin wannan. وتزعم ان في ذلك اجرا, kuma ta dinga ganin ma kaman ta samu lada, ai ni ma dai duk da dai ba azumin nake ba, amma ni ma na taya ku ban ci komai ba, gani take kaman dai koda ba a bata ladan full azumi ba, ila za a bata ko half ko kwata dai ko wani abu, tana ji a ranta kaman wani bin Allah ce. Wa hadha bid'atun, mala yace wannan ko bid'a ne, wa hiya athimatun fita da yuniha bi zalika, kuma ta saba wa Allah ma in ta ji addini take yi a cikin haka. وحالها في حيضها في رمضان كحالها في غيره من الشهور, وحالها في حيضها
halin da ta samu kanta in tana jinin haila fi Ramadan a cikin watan Ramadan ka haliha bai da bambanci daidai suke da halin da ta samu kanta fi gairihi a wani Ramadan min shuhuri cikin watanni kamar yadda a sauran watanni in tana haila ta za ta ci abinci ta sha abin shan ta tana harkokinta bai da bambanci in Ramadan din ma yazo jinin al'ada ta yazo mata haka abin yake za ta ci gaba da cin abincinta za ta ci gaba da shan abin shanta intaha qultu wannan maganar Ibn al-Hajj ce da ya kawo cikin littafin sa madakhal na madakhal sai Sheikh Uthman dan Fodiyo ce bid'a ta biyu as-salatu fil haid akwai kuma matan da suna jinin haila suna sallah wai dubbar da sawu ne musamman malamai sai suna kula a islamiyu haka ba ta so a gane inda an ga ta koma sawun baya ta zo ta zauna kamar ta fada wa sauran yan uwanta fa ba ta da sarki da kawai sai ta kememe kawai sai ta alwala kawai ta fada cikin sawun wannan kaga alhaki ne akan ya sai dai su dinga wayarwa da yan matan cikin makaranta kai akan irin wannan halin wallahi ko kuma a wajen biki kar a gane har manyan matan a wajen biki kawai sai ta iri da muzu kawai ta alwalata kawai ta shiga cikin yan biki a yi sallah saboda duk an tattashi an yi sallah in ita bata tashi ta yi sallah ba kaga ta nuna tana cikin wani hali to waɗanda za su gane kina cikin wani halin su ma wani lokaci ya suna cikin wani halin ko malai yake cewa bid'atun muharramatun ijma'an ita ma wannan yin sallah lokacin da mace take jinin haila to bid'a ce a bar haramta malamai sun yi ijma'i akan haka kasawmi fihi kamar dai yanda yin azumi cikin lokacin haila shi ma bid'a ne wa min zalika yana daga cikin bid'a ne adamu salati fi ayyamil istihada wato kin yin sallah lokacin da mace take jinin istihada wanda muka fada da zo muka ce jini ne na larura ba jini ne na dabi'a ba wanda shi kuma baya hana sallah to kuma mace ta san shi ne ta kin sallah to wannan shi ma wata bid'a ce wanda take liman kanal mustahadatun minhunna ga matar da ta zama tana jinin istihada a cikin su wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an shi ma kin yin sallar bid'a ce a bar haramta malamai sun ijma'i akan haka wa fi sahihil bukhari qalat fatimatu ibnatu abi hubaysh wato yazo cikin bukhari fatima bintu abi hubayshin قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تا تنبئي منزل الله صلى الله عليه وسلم تتي اني لا اطهر ني بانا تركك افا اداء الصلاه زن دينا صلاه كنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي لا انما ذلك كو ذلك ارقن وانا اي جني ني نتوتا با جني ني نطبيعه با وليس بالحيضه با جنن هيلا بني wannan فاذا اقبلت الحيضه اما لوكتين ده هيلكي كيكا تا تهو تازو fatur ki sala sai ki bar yin sallah fa idza dhahaba qadruha idan gurgudan kwanakin jinin hailar ya wuce fa gusili anki dama sai ki je ki wanki wanka ki wanke jinin wa salli ki cigaba da sallah wa qad taqaddama hadha alhadith anifan wannan hadisin ya gabata dazu wa min zalika yana daga cikin bid'a idkhalu yadiha fi farjiha mata ta dinga shigar da hannunta cikin gabanta li gasli badinihi wai sai ta wanko ciki ba a danki da'idan min haid bayan daukewa jinin haila wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan shi ma ita ma bid'a ce a bar haramta malamai sun yi ijma'i akan haka li anna zalika idayatun li nafsiha domin a cikin yin hakan akwai cutarwa ga kanta wa li zawjiha kuma za ta cutar da mijinta li anna alma'a domin ruwa idza wasala li batinil farji idan ya shiga cikin farjin mace ma'al asabi'i tare da yan yatsu arkhahu yana sakwarkwatar da shi ainihin wato farjin wa barradahu kuma ya sanyaya shi kuma ba a san a dabi'arsa ba a so yayi haka wa wasa'ahu kuma zai sa gabanta yayi fadi to wannan kuma zai cutar da ita zai kuma cutar da abokin zamanta was sunnatu fi haqqiha shi yasa sunna a cikin haƙinta an taghtasila tai wanka kama taghtasiluhu albikir kamar yanda budurwa wadda ba ta da miji take yin wanka kuma kamar yanda take wanke gabanta ita ma haka zace wala tazidu ala zalika kada ta kara akan haka wa qad taqaddama dhikru kayfiyati izalati raihatil haid idan wannan warin da jinin haila yake yi take so ta kawar to ai bayanin yanda ya kamata ta gusar da warin jinin hailar ya gabata a baya an gaya mata ta dauki firsatan mu matsaka ko ta dauki auduga ta dangwali almiski ta shafa a gurin
wa bil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa sababu hadhihi al-bid'ati adam al-aqli
yo abinda ma ya jawo wannan bid'ar rashin hankali ne ibn al-hajj yace wannan ai rashin hankali ne ma ya jawo wannan bid'ar
aw adamu fahmi hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zunzurutun rashin fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
amma in dai mace ta fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake ta yin haka
Allahumma sai dai kuma idan shatara ce haka tana da rangwamen hankali haka dayan biyu dai ko tana da rangwamen hankali ko kuma ta bata fahimci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba
wa min zalika yana daga cikin bid'a dai a cikin wannan babi qu'udul mar'ati ba'dan qida'i ba'dan qida'i dami haidiha bighairi sala mace tayi zaman ta bayan jinin haila ta ya dauke ba tare da ta ci gaba da sallah ba wata za ka ga jinin haila ya dauke tun da rana amma ba za ta yi azhar da lasar kila sai magaruba tayi ta gama aiki tayi wane ne sannan ta ce bari ta yi wanka sannan ta rama sallolin shi kuma ana so yana daukewa mace tayi tsarki ta ci gaba da sallah to zaman da mace za ta yi zaman ta bayan jinin al'ada ta ya dauke ta zauna ba tare da tayi wankan ba lokacin sallah yazo ya wuce to wannan shi ma yana daga cikin bid'ar da mata suke yi a babin jinin haila hatta taqtasila thawbaha wata mata ce sai ta wanke tufafinta wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma bid'a ce a bar haramta malamai sun ijma'i akan haka wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wal yahdhar min hadhihi al-bid'ati al-muharrama allati yaf'aluha ba'd an-nisaa ibn al-hajj yake cewa wal yuhdhar ayta ka tsantsan min hadhihi al-bid'ati daga aikata wannan bid'a ko daga wannan bid'a al-muharrama bid'a abar haramtawa allati yaf'aluha ba'd an-nisaa wato bid'a da wasu cikin mata suke aikatawa wa hiya bid'ar ita ce an taqauda mace ta zauna ba'da man qata'a damu bayan jinin nata ya dauke bi gairi salatin ba tare da yin sallah ba hatta taghsila thawbaha ta ce har sai ta wanke tufafinta wa tafa'ala ma huwa a'zam ta aikata abinda shi yafi girma wa huwa annaha la tusalli wa la taqdi ma fawwatatuhu ba'da qida'i damiha sai zamanto mace ta aikata abinda shi yafi girma shi yafi laifi wa huwa shine annaha la tusalli bata yi sallah ba to wala taqdi kuma wata za ka ga in bata yi sallar ba ba ta rama ma fawwatatuhu abinda ya kubuce mata ba a danki ba idamiha bayan daukewar jinin nata wa qabala gitsaliha kafin ta yi wanka wata za ta dauka tunda ya dauke mata tun sha biyu bata yi wanka ba sai bayan la'asar sai ta dauka azhar da la'asar din nan tunda ai lokacin duk da ya dauke mace wanka ba kaman ba ne ta rama ba da aka sallolin azhar da la'asar da suka wuce ta kawai shike ta da kirama na fatan gane to wannan shi ma malai yace laifi ne mata su zamanto suna yin haka wata kuma za ka ga jinin ne yake ko sai ya dauke ta ce wai ai ta san ma zai da abinda malamai suka ce kai ka ce jinin ne ya tattauna da ita yace ya je bayan ya dan je hutu zai dawo abu ne wanda yake kawai abinda malamai suka ce ya kamata mace ta kula idan jinin ta mai wasa ne to kar ya wuce wuni misali ya dauke tsawon wuni tur bai dawo ba ta ce wanka ta ci gaba da sallah amma wata sai ta ce ya dauke sama da awa 12 kuma ta ki ta yi sallah tana nan tana cewa dawo ba zai na fata an gane kawai abin da ake so amma dan misali ta san kwanakinta ba su karasa ba ko kuma ita ta san jininta yana zuwa ya dawo to dan ya dauke ya bada awa 1 awa 2 awa 3 wannan da za ta iya jiran su ko da lokacin sallah ne tunda dama kwanakinta ba su karasa cika ba kuma ta san al'ada ta yakan yi mata wannan wasan to za ta jinkirta masa tsawon wannan lokacin mai yiwuwa ya dawo amma wuni guda a ta yi wanka kawai ta ci gaba da sallah an bayyana dan ba zai zama to ta zama muzabzaba baina zalika ita ba mai jinin haila ba kuma ita ba mai tsarki ba kaga dai ko dai ta samu tsarki to ta ci gaba da sallah ko kuma bata samu tsarki ba to shikenan ba damar yin sallah to duk irin wannan za ka ga wani lokaci ana samun irin wannan kuskuren da mata suke aikatawa wata kuma ta ce ai jinin ya dauke mata ba a gida take ba kasantuwar ba a gida ita sallar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da matsala Allah ya mata lokaci ya ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za mu shiga cikin babin sallah da lokuta za ku ji bayanin da malamai suka yi a nan gurin haka yin sallah a lokaci yana da matukar muhimmanci shi yasa malam Abdurrahman al-Aqdari in ka koma ka duba littafin kan alimi ya ce wala yahilu ta'khiru salati li adami taharati wa man yaf'al zalika faqad asara buhu ina jin haka yace ko yace baya halatta saboda wai rashin tsarki baka samu yanda zaka kai tsarki ba har ya kawo wani misali yace mutumin da tufafin sa ya samu najasa bai samu wani tufafin da zai sa ba bai samu wani ruwan da zai wanke wancan ba kuma bai da wani tufafin da zai sa ka koda ba zai ishe shi ya salla ba kafin ya wanke wancan kuma gashi yana tsoron fitan lokaci me yace salla uryanan a sallabi najasati kai arshe ma yace wa mallam yajin ma yastur bihi auratuhu wa mallam yajin ma yastur bihi auratuhu me salla uryanan dan ka san ita sallan nan kitaban mawquta kawai ka wayi gari ma ba tufafin da zaka sa ka rufe tsirancin kai aka ce kai salla aka tsirara har ma mai askari yake kawo yace idan ma an samu ba mutum daya bane kuna da yawa za ku yi jam'in duk ba ku da kaya duk sai ku yi sallar tsirara amma aka ce kuma duk kowa liman ya rufe ido duk ma mun ku rufe ido wanda ya bude idan zalwa sallar ta baci rufe idan shine sutura idan kawai ya rufe ido kawai ai sallar haka ko kuma kamar in yanzu ne kaga akwai fitila wutar lantarki kawai a kashe fitila to liman ba kaya ai kaga sai a kashe wuta wannan da a nuna maka muhimmancin yin sallah akan lokaci to kaga dan wani uzuri naka bai halatta a ce ka ki yin sallah har lokaci ya fita to shi yasa ita ma ko unguwa ta jinjinan al'ada ce ya dauke a can sai ta sa in ma ba ruwan ta taimama ai an fadi babun taimama a can baya ina ba ta an gane wala yakfa ma fi tarki salati amdan baya boyuwa hukuncin barin sallah da gangan wannan ba koyayyen abu bane duk musulmi ya san mutum ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan a wannan duk musulmi ya san ba daidai bane inta wa min zalika yana daga cikin bid'a a wannan babin ma yasqumu ba'd an-nisa abinda wasu mata suke riyawa wa huwa shine annan nufasa wai mace mai jinin biki tabqa 40 yawman za ta zauna kwana 40 bila guslin ba wanka wala salatin ba sallah saboda yawanci musamman mu a kasar Hausa an taso cewa ana yin wanka har kwana nawa wato wankan jego kwana nawa 40 to sai aka dauka wannan wankan jegon yana da alaka da dawo wata cigaba da yin sallah shi yasa zaka ga jinin haihuwar wata zaka ga bayan sati 3 ya dauke wata bayan kwana 20 ya dauke wata bayan wata 1 ya dauke amma ba ta sallah sai ta yi 40 ta ji wani karatu kuma ba za ta yi sallah ba in an ce magana sallah ta ce ai ba ta yi 40 ba to wannan kaga shi ma bid'a ne ba wai 40 a'a shi jinin ake gina hukunci a kansa ya dauke eh to shikenan sai mace ta yi wanka ta ci gaba da sallah da haka mace ta ce za ta yi zaman ta ba jinin ta tare da ita amma ta zauna ba za ta yi wanka ba za ta yi sallah ba walawin qata an haddamu ko da jinin ya dauke mata wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma bid'a ce wanda take abar haramta malamai sun ijma'i akan haka nabbaha alaiha sahibul madkhal wanda mai littafin al-madkhal ibn al-haji yayi fadakar akan haka li anna daman nifas domin shi jinin haihuwa idan qata idan ya dauke walau fi yawmin wuladati ko ranar da ta haihu ne idza tasalat sai ta wanka haka malam Abdurrahman al-Aqdari ma ya fara ko yace walau fi yawmin wuladati ko ran da ta haihu ne tana haihuwa da awa ɗaya ko awa biyu shikenan mata sake ganin jinin haihuwa ba sai ta wanka kawai ta ci gaba da sallah wa in dama baqiyat shahrayn idan ko ya dawwama ya tsaya bai tafi ba to za ta ci gaba da jiran sa har tsawon wata biyu amma zance mafi inganci shi ma suka ce kwana 40 ne saboda hadisin Ummu Adiya radiyallahu anha intaha bayanu ma ahadathu an-nisa wala yace anan ne bayanin abinda mata suka kirkiro anan ne bayanin ya tike fi babin haila ababin haila wal istihada da jinin istihada wan nifas da kuma jinin haihuwa min al bid'i shaytaniya na daga abubuwan da su suna ganin daidai suke kaman addini suke kuma nan bid'o'i ne na shaytan ba su sani ba
ala sabilin tanbihi al-uqala la ala sabilin al-ihsa insha Allah sai mu tashi al-babu al-ashir abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi ya fi mana na'am na'am za ta iya yi mun fada ma ina jin hankalin ka ya dan kau amma mun fada cewa in ba a samu tararan al-miski ba za ta iya amfani da wani eh kowane idan dama abin da ake so ya kawar da karmin eh saboda hakan aka samu turare mai kyau wanda zai kawar da karmin za ta iya amfani da shi wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am To wannan hukuncin yana tambaya ne game da lokacin saki da aka ce ya kamata mazaje su dinga kula da yaushe ya kamata su saki in ma sakin ya kama. To akwai wayanda su ba su da waccan ka'idar kamar mace tana da ciki. Mace mai ciki aka ce a koda yaushe mijinta zai iya sakin. A kowane lokaci tunda dama ita an sani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mace in dai tana da ciki sai ta haihu za ta gama idda idda ta sananniya ce ita haihuwa shine kawai gama idda ta to wanda take shayarwa kuma za ka wata in tana shayarwa ba ta jinin haila akwai mata masu irin wannan yanayin akwai wanda kuma tana shayarwa tana jinin al'ada wadda tana shayarwa tana jinin al'ada kaga ita ma tana irin wancan hukuncin wadda ita kuma tana shayarwa jininta baya dauki jini baya zo mata har sai ta yayi to shi da yake cewa kake cewa idan aka samu kwana biyu bata shayar da yaron ba ko a watan gaba da yayi kware yayi tunda duk akwai wannan bambance na mata akwai wanda za ka ga wato yana tambaya cewa akwai wanda za ka ga in jinin hailata ya zo minti 30 ne ya dauke shi kenan sai wani wata to yanzu shi ya zai yi wajen sakin matarsa in sakin ya kama tunda an ce karka sake ta tana jinin haila ita kuma jinin ta minti 30 ne kwata-kwata to sai da ya tabbatar tana jinin hailar ya minti 30 din sai da ya auna cewa yanzu minti 30 ta wuce ila ma ya dai tana tana sallah kaga jinin ta yaji sai ya sake ta wannan yayi daidai ya sake ta kan gabar da ake magana na fata an gane jinin haihuwa shi ma bai da hukunci irin wancan shi yasa malamai suka ce inda jinin haila ya bambanta da jinin haihuwa a matsalar saki da kuma matsalar ila'i ba a yin lissafi da jinin nifasi a ila'i akwai wani hukunci da kila za mu karanta shi can gaba matsalar ila'i mutumin da ya yi rantsuwa ba zai sadu da matarsa ba tsawon wani lokaci ana kiran wannan ila'i to idan mutum ya yi wa matarsa ila'i to shi ma hukuncin ila'in yana da alaka ne da jinin haila ba jinin haihuwa ba haka shi ma saki ina fata ka gane wallahu ta'ala a'lam na'am na'am ita ma hukuncin ta yabar in ya wuce awa 12 din nan ya wuni bai zo ba to za ta yi wanka ta ci gaba da sallah in ya dawo bayan kwanaki sai ta dora yawa in ya dawo bayan kwanaki sai ta dora har sai ta cika adadin kwanakinta eh sai dai in tazarar ta yi tsawo to akwai kuma yiwuwar tsawon da tazarar da aka samu wannan zai iya sa kuma ya zama ba jini haila aya nifasi bane kuma haila ta ce ta dawo ga mata masu suna shayarwa suna jinin haila kenan Allahu ta'ala a'lam.